This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da far'a da nomad da dalol da kuma niya FM. Ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar da shirin na yau, Laraba 13 ga watan Janairu shekara ta 2016. Shugaban Amurka Barack Obama ya gabatar da jawabinsa na ƙarshe gaban majalisa kan halin da ƙasa ke ciki, inda hirar sharafage da aka yi da shugaban ƙasar, wato da mataimakin shugaban ƙasar, ta nuna irin yadda shugabanci ya bambanta da abin da aka saba gani a ƙasashe irin Najeriya.
A Najeriya an fi maganar addini fiye da nan, amma babu tsoron Allah a wajen. Addini ne ya kamata ta kawo canjin zuciya, ta kawo tsoron Allah, domin kada ka je ka ci kayan wani, ka ci hakkin wani abin da ba naka ba. Abin da yake faruwa a Najeriya shine mutane sai su je masallaci, su je church, su yi maganar Ubangiji, su yi maganar Allah, amma kuma su zo su tuci jama'a.
Sahaba Imam Aliyu kuma zai shigo da shirin demokradiya a yau, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu saurare, ga labaran. A kashi na 7 kuma na ƙarshe na jawabinsa ga 'yan ƙasa baki ɗaya kan halin da ƙasar ke ciki, shugaban Amurka Barack Obama ya taɓo abubuwan da ya cimma a matsayinsa na shugaban ƙasa, sannan ya mai da hankali kan abubuwan da ya hango game da makomar ƙasar. Ya jaddada muhimmancin ɗinke zafuffar ɓarakar ƙasar a siyasance. Da yake jawabi a zauren majalisar wakilai na Capitol cunkushe da jama'a, Obama ya amsa cewa a zangon ƙarshe na shugabancinsa, ƙwarin gwiwar mutane ya ragu, to amma ya sha alwashin ba zai daina ƙoƙarin cimma burinsa ba. Sake gyara manufofinmu kan shigowar baƙi, da kare 'ya'yanmu daga tashi-tashin hankula da bindigogi, da biyan albashi daidai wa daida, da ƙara albashi, duk waɗannan har yanzu suna da muhimmanci ga iyalai masu aiki tukuru. Har yanzu abubuwa ne da ya dace a aiwatar, kuma ba zan yi ƙasa a gwiwa ba har sai sun aiwatu, a cewarsa. Game da tattalin arziki, Obama ya cicciki masu sukarsa, yana mai cewa duk mai cewa tattalin arzikin Amurka na durƙushewa almara yake sharawa. Amurka halin yanzu tana da tsarin tattalin arziki mafi jurewa a duniya, a cewar Obama. Ya yi nuni da sabbin ayyukan yi wajen miliyan 14, da raguwar rashin ayyukan yi da rabi, da kuma bunƙasar masana'antu na motoci da na sauran ƙirƙire-ƙirƙire. Samun man fetur ƙasa da $2 ai ba wani abu ne mara kyau ba, in ji Obama, wanda aka rinƙa masa tafin yabo. Game da manufofin waje kuwa, Obama ya ce abinda ya fi mai da fifiko a kai shine kare Amurkawa da kuma fitattakar 'yan ta'adda. Ya lura cewa Al-Qa'ida da ISIS na barazana ga Amurka. To amma ya ce a yi kaffa-kaffa da masu cewa duniya fa za ta faɗa yaƙin duniya na uku. Jawabin na Obama bai taɓo kamun da Iran ta yi ma matuƙa jiragen sojojin ruwan Amurka jiya Talata ba, bayan da suka shiga yankin ruwan Iran ga dukkan alamu a bisa kuskure. Gwamnan jihar South Carolina Nikki Haley shi ne zai mai da martani kan jawabin shugaba Obama a madadin 'yan Republican, wanda aka ce mai yiwuwa shi ne ma dai zai zama mataimaki ga duk wanda aka zaɓa ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Republican. Bisa ga wani jawabin da aka rubuta tuntuni, gwamna Haley ya zargi Obama da kasa aiwatar da kalaman da ya ta kururuntawa a baya.
Da safiyar yau Laraba a gogon yankin Fasha, za a saki matuƙa ƙananan jiragen sojin ruwan Amurka biyu ɗin nan da Iran ta kama, bisa ga bayanin jami'an tsaron Amurka ga kafafen yaɗa labarai. Matuƙa jiragen 10, tara maza guda mace, suna kan hanyar su ce tsakanin Kuwait da Bahrain, yayin da tuntuɓe ya katse tsakaninsu da ofishin kula da tafiyar jiragen sojojin ruwan Amurka. Jami'an shelkutar tsaron Amurka ta Pentagon sun ce Iran ta ba da tabbacin tafiyarsu, kuma ta yi alkawalin barin matuƙa jiragen su ci gaba da tafiyar. To amma sashen harshen Fasha na muryar Amurka ya ruwaito kafar labaran gwamnatin Iran da ta farsa na cewa damke matuƙa jirgin aka yi. Jami'an Amurka sun ce al'amarin ya auku ne a tekun Fasha daura da tsibirin Parsi wanda ke kusan tsakiyar gabar Saudiya da ƙasar Iran. Akwai sansanan dogarawan tsaron Iran na juyin juya hali na ruwa a tsibirin na Parsi wanda mai yiwuwa shi ya sa aka gaggauta kama matuƙan jiragen. A cewar Matthew Krennic, wani babban jami'in cibiyar nazarin tsaron ƙasa da ƙasa ta Brent Snowcroft ta yankin Atlantic.
Wasu bincike biyu na jin ra'ayin jama'a da aka gudanar a Amurka na nuna cewa ɗan takarar shugaban ƙasa Senata na Vermont Bernie Sanders ya zarce wadda a da ake mata ganin ta gaba, wato tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton, a jihohi biyu da ake sa ran za a fara zaben a wata mai zuwa. Sanders, wanda ya bayyana kansa da ɗan Democrat mai ra'ayin gurguzu kuma mai zaman kansa, na dab da kamo Clinton a Iowa, jihar manoma wadda ke tsakiyar ƙasar, da ƙuri'u kashi 49% akasin 44% bisa ga sakamakon binciken jami'ar Queen kan 'yan dumakar a Iowa wanda aka fitar jiya Talata. 'Yan dumakar da Republican na Iowa za su kada ƙuri'unsu ranar 1 ga watan Fabrairu, wanda shi ne farkon zaben da ake yi a na jiha-jiha na fidda ɗan takarar jam'iyya a zaben shugaban ƙasa da za a gudanar a watan Nuwamba mai zuwa. A jihar New Hampshire, wacce karkara ce da ke arewa maso gabashin Amurka, inda za a gudanar da zaben fidda ɗan takarar ran 9 ga watan Fabrairu sakamakon baya-bayan nan na jami'ar Mormon, na nuna Sanders ya zarce da kashi 53 cikin 100 akasin 31 a bisa Clinton.
To, kuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin leken asirin tsaron ƙasa na yammacin duniya na ƙara damuwa akan yiwuwar ƙungiyar ISIS ta gano hanyoyi mafiya inganci na ƙaddamar da manyan hare-hare a Turai da Amurka ta amfani da harin ta'addancin da aka kai a Paris a watan Nuwamba a matsayin samfur. Shekarar 2016 za ta kasance shekarar da za mu gwammace sake komawa shekarar baya ta 2015, a cewar Patrick Skinner, wani tsohon jami'in leken asirin tsaron Amurka wanda a yanzu ke tare da cibiyar Sofan Group wacce ke ba da shawarwari kan batutuwan tsaro. Tun da dadewa ƙwararru suka yi gargaɗin cewa ISIS na iya ba da umarnin ƙaddamar da hare-hare kan muradun yammacin duniya tun daga tungarta da ke Siriya da Iraki. To, amma sun ce harin na Paris ya nuna cewa ƙungiyar za ta iya maida ta iyawarta zuwa aiwatacciya ta wajen amfani da tsofaffin mayakan daga ƙasashen ƙetare da mutanen da suka rungumi tsaurin ra'ayi har su kashe mutane 130 a tsatsauran ra'ayi. Tuni, jami'an Faransa da Burtaniya suka yi gargaɗin cewa ƙungiyar na shirya ƙaddamar da wasu miyagun hare-hare a Turai. Wani babban jami'in yaƙi da ta'addanci Bafaranshi ya gaya ma kafar labarai ta Faransa cewa ISIS na shirin ƙaddamar da hari a Turai shigen wanda ake wa lakabi da 9/11. Labaran duniya kenan, kuka saurara. To, kamar yadda kuka ji a labarai, jiya shugaban Amurka Barack Obama ya yi jawabinsa na 7 kuma wanda ya kasance na ƙarshe a zauren majalisa, jawabin da yake da mahimmanci inda shugaban ƙasa yake bayyanawa Amurkawa halin da ƙasar ke ciki da kuma tsare-tsaren gwamnatinsa. Bayan jawabin ne na tuntuɓi Aminu El Yakub, wani ɗan Najeriya mazaunin Amurka wanda ya yi mana fashin baki akan wannan jawabi.
Babban abin da yayi dai a yau din shine ina ji kaman, wato a Turanci ana ce summary da duka jawaban da abubuwan da ya shirya na farko, shekara na farko ya ce zai yi, ya kuma nuna wa jama'a Amerika cewa ya samu ya yi waɗannan abubuwan. To, amma kuma duk da haka ya nuna musu cewa akwai abubuwa da yawa da rage da za a yi. Abubuwan tattalin ƙasa na Amerika ga abubuwa kaman ƙarin ilimi, sana'o'i da shauransu, ko kuma taimakawa 'yan kasuwa da jama'an Amerika dai masu ƙaramin hali, yadda za a taimaka musu su samu su masu taso, da kuma kaman 'yan makaranta da za a rage kuɗin makaranta da kuma yadda America ma za su yi hulɗan jakadanci da diplomasiya da shauran kasashen waje.
Yawato da yake nan Amurka kake ba za ka gaza jin a cikin hirarrakin Amurkawa wani abin da kila da za su so su ji shi shugaban kasa ya ambata a wannan a jawabi nasa ba.
Eto ya danganci ko wa masu magana ko su wani gefen America ne ko kuma mai wani matsala suke fuskanta. Kin san America babbar kasa ce, saboda haka kowa da irin ra'ayinsa ko ra'ayinta da abin da suke so. Kuma da yake yanzu musamman lokacin siyasa ne, mutane da yawa dai akwai abubuwan da yake damun su. Akwai wanda suke ganin su cewa sha'anin tattalin arzikin kasa har yanzu abubuwa bai daidaita ba, kuma akwai wanda suke tsoro saboda abubuwan da ke faruwa a kasashen waje ko ma a cikin America, musamman dangane ga babban matsalan da ke faruwa kamar kasashe kamar su Syria da shauransu, haka wanda suna ganin wasu abubuwan na faruwa a nan. Abubuwan suna haɗawa da kamar abubuwan yadda America ke hulɗa da kasashensu ko kuma da wasu kasashen ko ma wasu addini haka dai.
Akwai kuma da dama da suke gani wannan dama ce da yake da ita ko dai ta ƙarshe ko kuma babbar dama ta ƙara tallata jam'iyyarsa ta Democrat ba tare da nuna goyon bayan wani ɗan takara ba, kasancewa jam'iyyar ba ta riga ta tsaye da wani ɗan takara ba kawo yanzu. Kana ganin an cimma wannan buri?
Ya yi haka kuma ya yi haka cikin hankali, ba dai bai kira sunan Republicans ba ko kamar Donald Trump. To amma yawanci wanda suka san abubuwa na siyasar kasar nan sun san cewa wasu abubuwan da faru a gaba da abin da wato shi ya Mr. Donald Trump ya
faɗa. Guga zana yake.
Yawwa, ba zai iya faɗa ba tare da kira sunansu ba ko ya kira da abubuwa da yawa haka da ya musu wa wannan bugun zanen da su Republicans da kuma musamman su shi ɗan jagoran takarar mai neman takarar shugaban kasar nan Republicans Donald Trump.
Nu El Yakub kenan a cikin hiranmu. To a cikin hirar da tashar CNN ta yi da mataimakin shugaban kasa Joe Biden na share fagen wannan jawabi, ya bayyana yadda ya yi niyyar sayar da gidansa bara idan ta kama domin jinyar babban ɗansa da ya rasu da cutar sankara, duk da yake tun yana shekaru 27 yake riƙe mukamin siyasa. To taka na tambayi Professor Samuel Zalanga. Shugabanci a nan Amurka da namu irin na gida Najeriya.
A Najeriya an fi maganar addini fiye da nan. Ba wai babu masu addini a nan ba, akwai musulmi akwai kirista a nan. Amma ba za ka je kana zaga anguwa ko ne anguwa ka je ka ga ko ga masallaci ko ga wani majami'a ko ga wani abin nan ba. Na girma cikin na yi dan aiki a cikin garin Bauchi, lokacin da nake cikin garin Bauchi masallatai nawa ne lokacin ko kuma majami'o'i nawa ne, yanzu duk inda ka zaga za ka je ka samu. Amma babu tsoron Allah a wajen. To babban abin da yake da abin damuwa shi ne a Najeriya addini ne ya kamata ta kawo canjin zuciya, ta kawo tsoron Allah, domin kada ka je ka ci kayan wani, ka ci hakkin wani abin da ba naka ba. To nan kuma ba wai ana maganar addinin ba ne. Yanzu ai akwai gwamnan jihar Illinois wanda ya je yana so ya karbi rashiwa wai saboda yana so ya sa wani ya a madadin Obama da Obama ya zama shugaban kasa. Amma da aka kama shi ai yanzu yana prisoner. To saboda haka abin da yake faruwa a Najeriya shine mutane sai su je masallaci, su je church, su yi maganar Ubangiji, su yi maganar Allah, amma kuma su zo su yi almudahana, su cuci jama'a. Kuma mutane ba sa damuwa su tambayi wannan abin ba. Me yasa akwai maganar Allah da yawa amma kuma abin babu tsoron Allah a wajen cin hakkin wani? Sai ka je ka ci kayan dan adam, abubuwan da muke karantawa jarida, abin ya zama kazanta ne ma. Kazanta, ina ce kazanta, sai ka ji kamar za ka yi amai. Ka ga mutane a Najeriya, ɗan mata zai mutu ba ta da 300,000 da za ta saya masa magani, amma ga wani ya je ya karɓi naira miliyan 100 nawa, ya je ya sa kunu. In ka taɓa shi kuma ya ce maka wai shi mai tsoron Allah ne. Su sa manyan kaya, suna so mu ba su girma saboda mu talakawa ne, amma kuma su girman nasu ba girma ne wanda za su yi amfani da shi domin su kyautata rayuwar ɗan adam ba, su ƙara kawo adalci da nagarta ba. A'a, su dai suna yi kurun don su biya kansu, su biya bukatan kansu. Wani abin kyama ne, abin ƙazanta ne in mutum ya fahimci tarihin rayuwar ɗan adam.
To ina ra'ayinka akan bayyana ƙadarori da ake buƙatan zababbin shugabannin Najeriya su yi kafin su hauka ragar mulki?
Yana da amfani sosai mutane su yi haka, amma kamar gwamnatin Najeriya ba ta da hanyoyin bincike-bincike sosai-sosai wanda za su san cewa ga abin da yake faruwa. Ni yanzu zan iya gaya miki akan cewa misali ina aiki a nan ƙasan, amma ba kuɗi wanda zai shiga cikin account nawa wanda in yana da wani yawa ko wani abu wanda gwamnati ba za ta sani ba. Gwamnatin Najeriya za su yi haka, amma gaskiyar mutanen ne ya kamata akwai hukuma wanda za ta iya sanin cewa duk abin da yake shiga account din mutum. In ma na yi ci kuɗin jama'a ne, naje na ba da ƙani na kuɗin, kin san mutum zai iya cin kuɗin jama'a sai je ya sayi gida sai ya sa sunan wani a kai, saboda wai za a ce wai ba shi ba ne. Duk gwamnati za ta iya binciken wannan idan lalle-lalle gwamnatin Najeriya mutane za su haɗa kai. To amma yanzu haka yadda abubuwa yake, mutane zai je su ci kuɗin jama'a sai je su sayi wani ƙasa ko wani abin nan a wani wuri, ba wani wanda zai tambaye shi kurun. Julius Nyerere ai shugaban Tanzania, shi har ya gama mulki baya da gidan kansa, sai da ya gama mulki mutanen ƙasar suka haɗa kuɗi suka ce za mu gina maka gida, mu mutunta ka domin kai ka mutunta mu, baka zalunce mu ba, saboda haka mu za mu mutunta ka. To amma ni ban san abin da ya sa mutane ba su ɗauki wannan abin ba. Kuɗin da mutanen Najeriya suke tarawa, in ka zauna ka duba abin zai baka mamaki. Kuma bani mamaki da yake yi shi ne babban ƙwaƙwaran abin da addini yake a rayuwar mutum, shi ne ya kawo canji a cikin, ya kawo tsoron Allah a cikin zuciyar mutum. To ya za a yi a ce akwai addini da yawa a Najeriya, amma akwai tsoro a ce mutane suna tsoron Allah zukatansu, amma su je cakin jama'a hakan nan. Mutane suna wahala, ba magani a asibiti, yara suna wahala a makaranta, suna zama a ƙasa, babu tebur, ba wani abin nan, amma kuma mutane su je suna ta cin kuɗin jama'a kurun.
Professor Samuel Zalanga na Jami'ar Bethel a nan Amurka, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo a nan Washington na cewa karfe 12:16 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin, babu na'urar tantance masu jefa ƙuri'a a zaben ƙananan hukumomi, abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Yamma masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ranar Asabar nan da ke tafe 16 ga watan nan na Janairu za a yi zaben ƙananan hukumomi a jihar Niger. Sai dai kashi zaben yana zuwa ne da ƴar tangarɗa, inda ‘yan hamayya na jam’iyyar PDP a jihar suke zargin jam’iyyar APC mai mulki tana shirin maguɗi, muddin dai ba a yi amfani da na’urar tantance masu jefa ƙuri'a ba. Amma gefe ɗaya kuma, rashin jam’iyyar PDP mai hamayya amma a jihar Sokoto tana cewa ba tilas sai an yi amfani da na’urar tantance masu zaɓe ba, bayan da hukumar zaɓen jihar ta ɗage zaɓen domin ta samo wannan na’ura. Ga kaɗan daga cikin rahoton da wakilin sashen Hausa Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana daga Mina Fadar jihar Niger da muka gabatar muku ranar Litinin.
A wani taron manema labarai dai, mataimakin shugaban PDP a jihar Niger, Barista Tanko Beji, ya ce sun gano shirin da jam'iyyar APC mai mulkin jihar Niger ke yi na haɗa baki da hukumar zaben jihar domin ƙin yin amfani da na'urar nan ta tantance masu kaɗa ƙuri'a, wato katrida, ta yadda za su yi a ringizon ƙuri'u a lokacin zaben.
Gaskiya cewa hukumar zaɓe na jiha ba za ta yi amfani da na'urar tantance katin 'yan jefa zaɓe ba, ya zo mana da mamaki. Domin a wannan ƙasa yanzu, duk wani zaɓe da za a yi, kuma ba za a yi amfani da na'urar tantance katin zaɓe ba, zai zama wani abu ne daban.
To idan ta tabbata ba za su yi amfani da na'urar ba, me ye matsayin ku? Za ku shiga zaben ko me za?
Mu kan ba za mu fita zaɓe ba, za mu shiga. Abin da ya rage mana mu yi yanzu, mu ƙasa, mu tsare, mu kuma raka.
To amma jam'iyyar APC ta ce wannan wani shiri ne da jam'iyyar PDP ta yi domin haddasa rudani, inji mataimakin sakataren PDP a jihar Niger, Barista Lawal Yusuf.
Kullum ba abin da PDP ke fata sun yi ta kawo hatsaniya yanzu za su yaudar jama'a. Jam'iyyar APC jam'iyya ce mai bin doka da oda, kuma INEC na State Independent Electoral Commission take. Kuma mu mun san amfanin kadrida da shi muka ci zaɓe. Bayan za a mu ce kada amfani da kadrida.
To sai dai a lokacin da APC ke cewa sun ci amfanin na'urar ta kadrida, hukumar zaben jihar Niger cewa ta yi babu wata doka da ta tilasta mata yin amfani da na'urar, kamar yadda jami'in yaɗa labarai na hukumar zaben jihar Niger Alhaji Muhammad Ali ya shaida min ta wayar salula.
Ita doka ta zaɓe a jihar Niger ba mu dama dole sun yi amfani da wannan na'ura da kadrida. garin namanmu ne.
Na'am, to ita dokar zaben nan ta jiha ta sha bamban da ta kasa ne?
Ta sha bamban ko ta jiha tana da nata dokan.
Mun tuntube masanin harkokin shari'a kuma ya shari kan tsarin mulki Hassan Liman domin jin abin da ya sa ba tilas bane a bi tsarin da hukumar zabe ta kasa ta bi wajen gudanar da zaben kananan hukumomi a jihohi ba.
Kananan hukumomi su karkashi na 7 na tsarin mulkin Najeriya shine ya ba kowace jiha 36 na Najeriya din nan dama su yi doka su tabbatar da yanda za a gudanar da zabe a kowane karamar hukuma na tarayya da ke karkashin kowane jiha.
To,
a duk kowane jiha za ta yi dokan ta kenan Haji Sabo. Amma doka ta zabe ta kasa ba ita ce ake amfani da ita na zabe a karamar hukuma na kowane jiha ba a Najeriya.
To, Hassan Liman, ganin yadda na'urar nan ta tantance masu kada ƙuri'a ta yi tasiri a zaben da aka yi, zaben ƙasa da aka yi a Najeriya, anya za a iya yin zabe ko da na ƙananan hukumomi ba tare da amfani da wannan na'ura ba, sannan kuma jama'a su amince da sakamakon wannan zabe?
To, Haji Sabo da masu jama'a masu saurara, shi ne kamar yadda na yi bayani, kashi a ƙarƙashin kashi na 9 na dokar zabe na ƙasa, hukumar zabe na ƙasa ita ce kaɗai take da dama na rajista duk wani da zai jefa ƙuri'a a ƙasar Najeriya, ko da zaɓe na ƙaramar hukuma ne. In aka zo ƙaramar hukuma, har yanzu ana maimaita dokoki da majalisa ta jiha ta kafa, shi ne za a yi amfani da shi.
Ba tilas ba ne a ce kenan a yi amfani da ita idan majalisar dokoki ta jiha ba ta yi dokar cewa sai an yi amfani da wannan na'ura ba, ma'ana kenan ba za a yi amfani da ita ba?
In babu wani doka ƙarara a cikin doka na majalisar kowane jiha da ya kamata da ta ce a yi amfani da na'ura na tantance mutane, to a fahimta na da dokan kashi na 9 na dokan na wanda ta yi rajistan jama'a ba tilas ba ne, Haji Sabo.
To, Haji Suleiman, me zai hana yan hamayya ko wanda ya faɗi zargin cewa an yi maguɗi sanin cewa babu wannan na'ura?
Najeriya ƙasa ne wanda aka yi ta bisa ga a ƙarƙashin tsarin mulki, akwai jiha, akwai gwamnatin tarayya. Kuma tsarin mulkin Najeriya ta ba kowane ɓangare ikon da zai amfani da shi. To, ya kamata su abokan hamayya, ya kamata ko kuma dukka 'yan jam'iyyu gaba ɗaya su tsaya su ga cewa dokoki da aka yi amfani da shi a zaben da aka yi da ya wuce na shugaban ƙasa da sauransu, a tabbatar a zaben ƙananan hukumomi su ma a tabbatar an yi irin wannan dokan a jiha. Amma in babu irin wannan dokan, domin duk abin da aka ce babu doka musamman, amma an ce a yi yanda ake yi a da, ya ake a da, a kawo rajista ne, a buɗe rajista, in aka ga sunan mutum a rajista sai a ce eh sunanka ne, hotonka ne, sai a sa makin. To, shi ne process of accreditation. Amma shin wanda ya kawo katin shi ne mai katin ko ba shi ba ne? Wato, na'urar tantance jama'an nan ita ce kadai za ta tabbatar da ainihin hakika shi ne ko ba shi ba ne, kamar da abin da aka yi kwanakin baya taimaka a Najeriya. Ni a ganina kuma a tunanina, ya kamata duk jiha a Najeriya in ana son a yi zaɓe da ya dace, wanda ba za a yi kawo maganar cewa an yi maguɗi ba, to a yi amfani da wannan na'urar tantance jama'a kamar da aka hukumar zaɓe da ƙasa ita ma ta yi a zaɓuɓɓuka da ta wuce.
Haji Suleiman, menene ra'ayinka game da zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi da za a yi a daga yanzu, ganin sabbin gwamnatoci ne a galibin waɗannan jihohi? Kana ji za su sha bamban da abin da muka kalla a shekarun baya, ma'ana jam'iyyar da take mulki a kowace jiha dukkansu su suke cin zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomin nan?
Haji Sabo, wannan tambayan kamar yadda kullum nake faɗi tambaya ce da ta shafi harkar siyasa. Amma ni a nawa tunanin kuma nawa fahimta shi ne, duk inda aka ce an kafa dokoki da ya dace na tafiyar da zabe a ba kowace jam'iyya ta fitar ta yi campaign yanda ya dace kuma a tabbatar kowane dan Najeriya a kowane jiha da yake zaune a karamar hukumar da yake yayi register in aka zo jefa kuri'a a tabbatar kowa ya jefa kuri'a bisa ga ka'ida bisa ga doka wato in mutane 500 ne a cikin register to in 500 nan suna da rai ko 300 ne suke da rai ko kuma suna nan to su ne kadai za su jefa kuri'a amma in ba a tsaya an yi zabe bisa ga ka'ida yanda ya kamata ba to ana fahimtar za a samu mushkila kamar yadda aka samu a baya wanda take da karfi a inda take za ta tabbatar ta zabi wanda suke so su mulke su.
Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security.
Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa.
Masaro da wannan Allah ya kawo karshen shirin demokradiya yau na wannan mako sai kuma mai tahowa idan da rai da lafiya za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Mustapha Nasir ba tsari da lauya Hassan Liman da kuma Kiba Hiro Dedone wanda ya daidaita sautin shirin a nan ne sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.
To a gaishe ka kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To a kashi na bakwai kuma na ƙarshe na jawabinsa ga 'yan ƙasa baki ɗaya kan halin da ƙasar ke ciki shugaban Amurka Barack Obama ya taɓo abubuwan da ya cimma a matsayinsa na shugaban ƙasa sannan ya ce zai mai da hankali kan abubuwan da ya hango game da makomar ƙasar ya jaddada muhimmancin ɗinke zafaffar ɓarkar siyasar ƙasar. Wani ɗan ƙunar baƙin wake mai alaƙa da ISIS ya tarwatsa kansa a dandalin Sultan Ahmad mai daɗaɗɗen tarihi a birnin Istanbul ya hallaka mutane aƙalla 10 tare wato 9 daga cikinsu Jamusawa ƙin yawon buɗe ido. Wani sabon bincike ya nuna cewa fiye da rabin yara a Sudan ta kudu da yaƙi ya ɗaiɗaita ba su makaranta a halin yanzu adadin da ya fi na kowace ƙasa a duniya. Asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗi jiya talata cewa kashi 51 cikin 100 na yara 'yan tsakanin shekaru 6 zuwa 15 a Sudan ta kudu ɗin ba su makaranta. Jiya talata Firaministan Iraki ya sha alwashin zafafa yaƙi da 'yan ISIS masu tsoron ra'ayi yayin da yake duba baraguzan babban ginin rukunin kantunan birnin Bagadaza wanda 'yan ƙunar baƙin wake suka ragargaza kwana guda da ya gabata.
To a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kafin mu sallama bari mu miƙa gaisuwar ta'aziyya ga Malama Hajara Muhammad Usman uwar gidan tsohon abokin aikinmu Muhammad Danjuma Usman domin rasuwar mahaifiyarta Hajiya Habiba Hussaini Shelang sakamakon rashin lafiya. Allah jikanta da rahama mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Malam Sidi da ya haɗa shiri da bada umarni da injiniyanmu na yau Charles Hall Alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.